السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك يوم وما سقلوا دسوارمو muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yayi albarka a cikin rayuwarmu da taku gabaki daya, ya sanya kwanakin mu su zama masu albarka. Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani, ya kuma sa albarka a cikin abin da muke koya, kuma ya bamu ikon aiwatar da abin da muke koya, sannan kuma ya azurta mu da yi dan shi. Bayan haka, kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin da ke bayani akan ladubban neman ilimi. A cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun yi darussa masu yawa, a inda muka yi alkawari yau insha Allahu ta'ala kai tsaye za mu fara bayani akan ladubban ɗalibin ilimi akan kansa kafin ya fara neman ilimi. Akwai siffofi da ake bukata ɗalibi ya zama ya siffantu da su, akwai ladubba da ake buƙatar ɗalibin ilimi ya ladabtu da su a daidai lokacin da ya ji yana son ya zama cikin ɗaliban ilimi. Domin zama ɗalibin ilimin ma wani abu ne mai cin gashin kansa, ana masa shiri, sannan kuma sai a zama ɗalibin. To, kafin ɗalibin ilimi ya zama ɗalibin ilimi, ko kuma mu ce kafin mutum ya zama ɗalibin ilimi, to akwai siffofi da waɗannan ladubban da malamai suka rattaba su suka tsara su ga duk mutumin da ke son ya shiga wannan hanya ta neman ilimi har ya kai ga inda ake so a kai da izinin Allah. Babbar sifa ko babban ladabi da malamai suka ɗauka a matsayin tilas ɗalibin ilimi ya zama ya ladabtu da shi kuma ya siffantu da wannan sifar, ita ce sifa ta al-ikhlas. Al-ikhlas wa husnul niyyati, yi dan Allah da kuma kyautatuwar niyyarsa. Ɗalibin ilimi ya zama a lokacin da zai fara neman iliminsa, to mecece manufarsa a cikin zuciyarsa? Niyyar me yake da ita? Me yake niyya da neman ilimin nan nasa? النبي صلى الله عليه وسلم أتشن حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثي وان ديك فرد أما مشهور حديثي ني ديك تكي وازوا سيدنا عمر رضي الله عنه شي كده يروي توشي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أما كما حديثي ني ديك سمسي ما لميسون كربيش كربا وتشتك ميبان ما ماكي ميبان شعوة سقربو تا شعتش لتفنسو يزما wasu ma da shi suke buɗe littafinsu. Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi da shi ya buɗe littafinsa Sahih al-Bukhari. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi a baya-baya kusan littafinsa masu ɗimbin yawa da wannan hadisin yake buɗewa. In mutum ya ɗauki littafinsa al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab da shi ya buɗe, idan mutum ya ɗauki al-Arba'un an-Nawawiyyansa da shi ya buɗe, haka mutum zai lissafa ya kalli littafin al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi zai ga da wannan hadisi ya bude. Hadisin da yara da manya duk sun kusan haddace shi ko sun haddace shi shine hadisin innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati wato dukkan ayyuka da wani daga cikin mutane zasu yi, to ana hukunta aikin nasu ne gurgudan niyyarsa, gwadon abinda mutum ya kulla a zuciyarsa. Yana iya yiwuwa zahirin aiki ya zama daidai, in aka ce a bada maki a zahirin abinda aka aikata ya zama daidai, kila ma wani ya zama a zahiri ya fi fifiko a kan dan uwansa, amma ba nan giza ke sakar ba, ba girin ba taimai, sai an koma kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake hukunci, sirri ne shine niyyarsa, me mutum yake niyya, to shine namal a'malu binniyat. yasa malamai suka fitar da ka'ida ta fikihu suke cewa al'umuru bi maqasidiha har suke cewa la thawaba liman la niyyata lahu al'umuru bi maqasidiha wato dukkan al'amura ana lura da su ne a bada hukuncin ingancin su ko kuma rashin ingancin su gwargwadon niyyar mai wannan aiki shi yasa al-allamatu sa'adi rahmatullahi alayhi a cikin karaman manzumar sa da ya rubuta akan al-qawaid al-fiqhiyya yake cewa wa niyyatun shartun li sa'iri al-amal bi hasalahu wal fasad lil amal shi ita niyya ita ce sharadin dukkan ayyuka sa'ir aidami dukkan ayyuka niyya ita ce sharadin shi bi hasalahu wal fasad lil amal da niyya aiki ke gyaruwa ya zama karbabbe da kuma niyya aiki ke lalacewa ya zama batacce da mutumin da yazo yana tsaka tsami da mutumin da yazo yana alwala kusan aikin sa za a ga yake kama ayyukan sa sun yi kama wanda yana tsaka tsami ko abinda a wata Hausar ake ce makwaskwari ma mutum ya wanke fuskar sa ya wanke hannuwan sa ya wanke kafa mai alwala shi ma yana wanke fuska shi ma yana wanke hannuwa shi ma yana wanke kafafuwa shi yasa in mutum zai kalla bancin niyya to da mage ta fi kowa alwala amma ita tana yi ne ba da niyya ba domin ita ba ta cikin mukallafai waɗanda aka dora musu aiki saboda wannan niyyar ita ce abin da ake buƙatar kowannen mu ya zama ya inganta ta babban malami al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi yana faɗi yana cewa ma 'alatu shay'an ashadd 'alayya min niyyati wallahi babu wani abin da na sha wahalar magance matsalar sa a tare da ni kamar matsala ta niyyata domin in nazo ina aiki sai shedan ya rika min kaikayi a zuciyata sai ina ji kamar ba dan Allah nake ba ina jin tsoron kan aikin nan nawa ya zama nufi na ba Allah bane to shi yasa malamai suka ce dalibin ilimi abinda ake buƙatar sa da shi na farko a lokacin da yake ji a ransa cewa zai nemi ilimi to ji a ran nan meye shi meye manufar sa me yake son yayi me yake buƙata malamai sun yi maganganu domin su nuna mana muhimmancin wannan niyya da kuma tasirinta da kuma ƙarfinta a cikin aiki sannan bayan haka nassosa na alqur'ani mai girma da nassosa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun zo sun yi bayani akan wannan niyyar da kuma ikhlasi al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' littafin da ya rubuta a matsayin littafin da zai yi bayani akan ladabban dalibin hadisi yana ɗaya daga cikin littafan da muka lissafta su cikin littafai masu albarka da malaman mu magabata suka rubuta wanda muka ce baya kamata baya cancanta a ce dalibin ilimi bai mallaki wannan littafi ba ko bai karanta shi ba to a cikin wannan littafi na sai yace yajibu ala talibil hadisi an yukhlisa niyyatahu fi talabi ya wajaba ga dalibin hadisi ya ce dalibin hadisi saboda me saboda ya rubuta littafin ne musamman saboda ya bayani akan ladabban dalibin hadisi kuma kaman yadda muka ambata malamai sun bi matakai guda biyu ko hanyoyi guda biyu wajen rubutu akan waɗannan ladabban akwai malaman da suka zabi su ware fanni guda su rubuta littafi da ke bayani akan ladabban dalibin wannan fannin muka buga misali da shi littafin al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' na al-imam al-khatib al-baghdadi da kuma littafin tadhkiratu as-sami' wal-mutakallim fi adab al-alim wal-muta'allim na al-imam ibn jama'ah al-misri kusan wannan littafin kai tsaye sun rubuta su ne akan ladabban dalibin hadisi da kuma malamin hadisi a inda irin su al-imam abubakar al-ajurri rahmatullahi alayhi shi kuma ya ware ya rubuta mana littafin sa akhlaqu hamalatil qur'an sannan bayan sa al-imam an-nawawi yazo ya rubuta at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an to haka dai malamai suka yi akwai kuma wanda malaman da suka zabi su rubuta ladabba gamammu na kowane fanni mutun yake nema to shi yasa shi anan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yace yajibu ala talibi al-hadisi ya wajaba ga talibin hadisi an yukhlisa niyyatahu fi talabihi ya tsantsance niyyarsa ya tsatsa ya tsabce niyyarsa ya tsabtace ta kada wani abu da yake zai bata ta yazo kusa da ita balle har ya shiga cikin ta shi yasa ita niyya to hatta shingenta ba a san wa inna ala wa inna likulli malikin himan to wannan himan niyya shingen niyya ba a san dukkan wani abin da ya zama zai iya kawo mata tarnaki ya kawo mata barazana balle har ya shiga cikin ta ya lalata ta to ba a san ya zama wannan abin ka bar shi ya zo kusa da inda shingen niyya yake wa yakuna qasduhu bidhalika wajha Allah ta'ala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yace ya zama manufarsa da neman ilimin sa da zai fara neman ilimi to niyyar mutum ta zama wajha Allah ta'ala fatan yadda Allah da ganin huskar Allah ranar gobe kiyama yake sanye shi yasa malamai suka ce lokacin da dalibin ilimi yake son ya fara neman ilimi to kai tsaye ya dauki zuciyarsa ya kai ta lahira kai ya bar zuciyarsa a duniya in ya kasance dalibin ilimi akwai wani abu na tunanin samu a duniya ko sakamako na abu ya shi a duniya to wannan yana cikin abin da ya kasance mai cakuɗa niyya kuma ya lalata ta kuma ya bata ta ya kawo mata matsala karshe kuma ba za a ci nasara ba saboda an rasa sharadi wanda shine sharadi na farko daga cikin sharuɗa na neman ilimi shine kyautata niyya tsarkake niyya yi dan Allah neman yaddar Allah subhanahu wa ta'ala fatan ganin huskar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe kiyama bayan an shiga aljanna sannan ya sake cewa wal yahdar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad dalibin hadisi ya guji ya sanya neman ilimin sa na hadisi ya kasance sabilan wata hanya ila nailil a'rad wajen samun tarkace-tarkacen duniya tunanin sa in ya karanta in yi ilimin nan kila a wata ƙasa ce da ake bada muƙami da ilimin addini kawai burin sa shine ya samu shi ma a ce ya kai wannan matsayin ko kuma burin sa abinda zai rika samu na albashi a inda aka dauki malami mai karantar da addini a biya shi da sauran makamantan haka wa tariqan ila akhdhi al-a'wadi ko kuma ya dauki wannan hanyar tasa ta neman ilimi ta zama masa wata hanya ila akhdhi al-a'wadi wajen karban musaya a wajen mutane babu abinda zaka bada ya kai dan uwa dalibin ilimi babu abinda za a baka a makofan abinda kake da shi ne ilimi babu shi a duniyar nan ilimi yafi komai tsada ilimi yafi komai kima ilimi yafi komai daraja so da ka ba za a baka wani abin da ya daidai da ilimin ka ba wanda shine al-iwad ai faqad jaa al-wa'id liman ibtagha zalika bi'ilmihi al-imam al-khatib al-baghdadi yace haqiqa nan kun azaba da kacewa sun zo a game da duk mutumin da wannan ita ce manufarsa a neman ilimi ya nemi ilimi dan al-a'rad ko kuma al-a'wab dan neman tarkacen duniya ya tara duniya ko kuma dan a rika biyan shi wani abu ko a rika bashi wani abu a lokacin da zaka nemi ilimi ya kai dalibin ilimi abinda ake bukata ka shine zuciyarka ka tsaftace ta tsaf ka tsaftace ta tsaf shi yasa al-imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi yake cewa akace yake cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un idha sahhat an-niyyatu ilimi babu abin da ya zama daidai da shi amma da sharadi idan niyyar mai shi ta inganta faqila wa kayfa tasihhu an-niyyatu ya aba abdullahi sai akace to ya abu abdullah wato abdullah abin nan abdullah ibn ahmad bin hanbal kenan ana masa al-kunyarsa da dan sa sai akace ya kai baban abdullah wato shi ahmad bin hanbal din kenan al-imam ahmad imam ahli sunnah wal jamaa to ya niyyar mutun zata inganta sai ce tagwi rafa al-jahl an nafsik wa an sa'il al-juhal
kai niyya a zuciyarka cewa da zaka nemi ilimin nan so kake yi ka fita daga cikin jahilci domin jahilci wani akwati ne da in mutum ya shiga cikin sa to bamewa yake yi da kansa kuma a rasa makullin mabudin bude shi ba zai budu ba shi yasa al-Imam al-Qayyim a wasu baitotan sa yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa dawa'uhu amrani fi at-tartib muttafiqani nassun min al-Qur'ani aw min sunnati wa tabibu dhaka al-'alim ar-rabbani yace wal jahlu kaga jahilci da'un wani ciwo ne qatilun mai kisa wa dawa'uhu amma maganin wannan ciwon amrani fi at-tartib muttafiqani wasu al'amurra ne guda biyu a jeran tasu sun yi daidai me waɗannan abubuwan da su ne maganin jahilci nassun min al-Qur'ani ko dai nassi daga al-Qur'ani aw min sunnatin ko kuma nassi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabibu dhaka al-'alim ar-rabbani sannan likitan da zai rubuta maka wannan maganin ya baka kasha gwagwadon abin da ya kamata kasha shine al-'alim ar-rabbani al-'alim ar-rabbani malami na Allah magabatanmu sun fassara al-'alim ar-rabbani suka ce huwa man yabda'u bi sighari al-'ilmi qabla kibarihi shine wanda yake fara karantar da mutane ilmu ma kasa kasa har ya tafi da su a hankali a hankali a hankali har ya kai su sama wani kuma daga cikin su yace huwa man ta'allama wa 'amila wa 'allam shine wanda ya koya kuma yake aiki da ilimin nasa sannan kuma yake karantar da wasu shine al-'alim ar-rabbani to wadannan shine abin da ake son mutum ya zama ya sa a cikin zuciyarsa al-imam al-khatib al-baghdadi ya sake ce mana wal yattaqi al-mufakharata wal-mubahata bihi dalibin ilimi ka shedin sa ya guji al-fahari da ilimin sa kada ya zama manufarsa ta neman ilimi ita ce ya riga al-fahari wal-mubahata bihi ko kuma nuna fadin rai da shi yana nuna ma mutane isa shine malami wannan da ba kuma shi ba jahilai ne su wa an yakuna qasduhu fi talabil hadisi nailan biyasati ashidun kuma dalibin hadisi ya kasance manufarsa ta neman hadisi ya zama dalibin hadisi har ya zama malami shine nailan biyasa samun shugabanci nailan biyasa wattikhadha al-atba'i ko kuma a ce ai yanzu yana da mabiya yanzu ai ga mabiyan shi kawai manufarsa kenan wa aqda al-majalisi ko kuma manufarsa ta kasance a ce shi ma yanzu aina da majalisin sa wanda ya bude ya kafa yanzu yana karantar da mutane ai makaranta kaza ba makarantar da ke cika sai tashi fa innal afata ad-dakhilata 'ala al-ulama'i mana al-khatib al-baghdadi yace kaga cutar da ke shigan ma malamai aqsamuha min hadha al-wajhi mafi yawancin ta wannan fuskar take zuwa fuska ta neman shugabanci fuska ta tunanin mutum shi ma ya zama dalibi daga nan shi ma kawai sai ya zo ya zama malami shi ma a ce ai yanzu yana da mabiya wadanda in ya shiga ba za su bi shi baya wadanda in ya aje takalmi za su dauki har wanda ake guluwi ma wasu su zo suna lasar kafarsa ko su rika lasar hannunsa ko kuma irin kasashen Laraba da suke da al'adar jan gemu a matsayin girmama a zo ana jan gemun sa ko kama masa gemu ba ja ba da makamantan irin waɗannan manufofin wannan da manufofi ne miyagu suna bata niyyar dalibin ilimi a cikin harkarsa ta neman ilimi wannan gudunmuwar da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi ya ba mu kenan a game da niyya yi mana shimfida wannan muna yi ne a matsayin shimfida domin ba mu ji ma mecece niyya ba shi ma al-imam ibn jama'at al-misri rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa tadhkiratu as-sami' wal-mutakallim fi adab al-'alim wal-muta'allim yace husn an-niyyati fi talab al-'ilm abu na biyu daga cikin abubuwan da ake bukata dan ya ce as-sani ya faɗi al-awwal abu na biyu da ake bukata dalibin ilimi ya zama ya siffantu da shi shine husnul niyyati kyautatuwar niyyarsa fi talabil ilmi a cikin neman ilimin sa bi an yaqsida bihi wajha Allah azza wa jalla shi ma yace abinda ake nufi da dalibin ilimi yayi a lokacin da ya azama neman ilimin shine ya nemi fuskar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ilimin nasa wal amala bihi sai ya kara mana sai ya ce da kuma aiki da ilimin ba kawai tarin ilimin ba ba kawai tara littafi ba ba kawai caza kwakwalwa da haddace abubuwa na ilimi ba a aiki da shi sun ruwaito daga Sufyan al-Thawri kuma an ruwaito asari daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa ihtaha hatafa al-ilmu bil amal wai ilimi ne shi yema aiki rada ko a wannan zamanin namu kace ya buga mai waya yace masa kana nan a inda zan zo ilimi ya tambayi aiki idan aiki yace eh ina nan to shi ma sai ilimin ya zo idan ko yake yace a ni ba na nan me ni bi ni baya anan ba ni wato wannan baya baya ba zai yi aiki da ilimi ba to irtahala shi ma ilimin sai ya gaba shi yasa sai ka ga mutum an ce malami ne amma idan ya kasance aikin sa ya saba ma ilimin sa sai ya ga bai da bambanci da jahilai bai da bambanci da jahilai ka karantar da mutane sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka san hadisi sai a ce wani ya haddace hadisi 50,000 ya haddace hadisi 100,000 al-kutubus sitta suna kwakwalwarsa kaza amma da ya tashi kuma zai jawo hadisi sai ya kafa hujja da hadisi mawdu'i kalubi ya aiki da ilimin sa to ya zama niyyar dalibin ilimi da zai fara neman ilimin sa ta kasance ita ce neman yaddar Allah subhanahu wataala da neman ganin Allah subhanahu wataala a ranar lahira da kuma aiki da shi shine abu na biyu wa ihya'a shari'ati da kuma rayar da shari'a domin ita shari'ar musulunci tana rayuwa ne da ilimi din ranar da za a ce a daina karatu to a wannan ranar zai zama babu addinin musulunci shari'ar musulunci za ta zama ta lalace saboda ka baqa'ul islam bil ilmi ne baqa'ul shari'ati al islamiyyah bil ilm shari'ar musulunci da musuluncin suna tabbata ne idan ya kasance akwai ilimi shi yasa din ranar da musulmai ba su karatu to sai zama shari'ar su bata wa tanwira qalbihi sannan kuma ya zai ya haskaka zuciyar shi domin zuciyar nan takan yi duhu takan juye ta zama kamar kofi a kifa kofi kuma a ce ana son a zuba ruwa a ciki ba zai zauna ba wa tahliyata batinihi sannan kuma ya kasance burin sa shine ya zai yi ma badinin sa wato abinda yake yi a boye na zuci ya zai zama ya adanta shi wal qurba min Allah sannan kuma ya zai samu kusanci da Allah dinnan al-Imam Ibn Jama'ah al-Misri rahmatullahi alayhi yana so ya nuna mana abubuwan da ake bukata dalibin ilimi ya zama ya siffantu da sunaniya a cikin zuciyarsa kafin ma ya ci zai kafin ya fara zuwa daukan karatu manufarsa ta kasance dan Allah sai ya ce qala Sufyan yace wal qurba min Allah ta'ala yawm liqa'ihi da kuma neman kusanci da Allah subhanahu wataala a ranar da zai haɗu da Allah wat ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azim hadrihi sannan kuma yana so ya ji ya haɗu da abinda Allah subhanahu wataala ya tanadar ma mutanen sa waɗanda ya yarda da su na yarda din wa 'azim hadrihi da kuma girman falalarsa da ladansa abinda mutum yake niyya kenan a zuciyarsa kaga dalibin ilimi lokacin da zai fara neman ilimi ashe abinda ake so yi kaman yadda muka fadi a baya ya dau zuciyarsa ka cokan daga duniya ya kai ta lahira ya zama tunanin sa lahira kada ya zama yana tunanin duniya da ilimin sa amma mu sani in Allah madaukakin sarki ya sa ma ilimin sa mai albarka ya sa masa albarka to duniyar ta sa za ta yi kyau duk da ba ita yake nema ba man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu amma thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura in duniya kace take so man kana yuridu al-ajila duk wanda yace daggaggawa yake so ta kusa ita ce duniya sai Allah ta'ala sai ce ajjalna lahu fiha, to mu ma zamu gaggauta masa mu bashi kamar irin addu'ar da waɗancan suke cewa wa qalu rabbana ajjil lana qitna qabla yawmil hisab, ya Allah ajjil lana qitna ai ajjil lana nasibana wa hazzana, ya Allah ka gaggauto mana gaban mu tun a duniya qabla yawmil hisab ba sai mun je lahira ba. Haka suke wannan mummuna addu'a. Alhali manzo Allah sallama ya fada yaga ce ulaika ujjila lahum fid dunya wa ujjila lana fil akhirah, wadannan sune wadanda aka gaggauta musu aka ba su gaban su na duniya suka cinye, mu ku sai mun je lahira Allah subhanahu wataala zai ba mu gaban mu. To dalibin ilimin ya nufaci Allah subhanahu wataala da ilimin sa, sai Allah ya sa mai ilimin sa albarka tun a duniya ba zai sha wahala ba, sannan kuma ya tafi dama babban makasudin sa babban manufarsa sune ya samu lahira, sai kuma lahirar ta samu. Amma abun hadari shine zai iya neman duniya da ilimin sa, duniyar bace samu ba, sannan kuma dama lahirar ba ita bace manufar sa, wal iyad billah, sai yayi abinda ake cewa biyu biyu kenan, ko yayi abinda Bahaushe ke cewa kamun gafiyan kwaibaido. To shine sai Allah ta'ala ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u, za mu gaggauto masa abinda muka ga dama a ƙarƙashin mashi'an mu kauniyya, sai mu gaggauta masa abinda muka ga dama, kuma liman nuridu, shi ma din ga wanda muka yi nufi, nan ma irada kauniyya ba shar'iyya ba, ga wanda muka yi nufi, in mun ga dama mu bashi, in mun ga dama mu ki bashi. Mutane nawa ne aradu bi ilmihim ad-dunya falam yajidu ad-dunya wa qad faqadu al-akhirah, ba su samu duniyar ba lahirar kuma dama ba ita bace manufarsu ba su sama ba. Amma sai Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata, duk wanda ya nufi lahira da ilimin sa da ayyukansa na ibada, wa sa'alaha sa'ayaha, sannan kuma yayi aikin da ya kamata a lahira, domin innal akhirata la tunalu illa bi al-amali was-sa'i, sai da aiki, sai da tuku, sai an yi aiki tuku, sai an tsaya an dage an yi aiki, sannan ake samun lahira. Wa huwa mu'minun, sannan sharadin ya zama yana da imani, sai Allah ta'ala ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wannan nan tabbas aikin su abun gode mawa ne, wanda duk Allah ya gode ma aikin sa tun a duniya, to duniyar sa za ta yi kyau, sannan kuma lahirar sa sai ta yi kyau. Alal aqalla abinda zaka samu ya kai dalibin ilimi idan ka kyautata niyyarka shine ilimin ya samu, kamar yadda zamu ji samaratul ikhlas, zamu ji wace gajiya ake ci idan an yi ikhlasi tun a duniya. To shine sai ce qala sufyanu sauri, sai kawo can maganar da muka ambace ta al-imam sufyanu ibn sa'id as-sauri, ma alatu shay'an ashadda alayya min niyyati, wallahi ban magance wata matsala da tafi mun tsananin magancewa ba fiye da niyyata, na sha wahala. Duba fa wannan babban malami al-imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi, irin su'u'in su al-imam Malik ne, aqran din su ne, zamanin su daya, amma jibo maganar da yake, to ina ga kai, ina ga ni, ina ga mu gabaki daya, ashe wajibin mu ne mu zama mun yi kokari wajen lokacin da zamu fara neman ilimi ya zama mun shiga cikin neman ilimin nan bi niyyatin sadiqa wa bi ikhlasi wa bi tawiyyatin salihah, mu shiga da niyya wacce take ingantacciya, mu tsarkake niyyar mu kada ya zama tunanin mu shine gogoriyar abinda ake samu a duniya, ko kuma neman girmamawa a wajen mutane, mutane su ka girmama mu. Alhali Allah subhanahu wataala in mun yi danshi duk zai bamu waɗannan abubuwa. Ya ci gaba da cewa shi Ibnu Jama'a bayan ya kawo wannan magana ta Sufyan ath-Thawri, sai ya ce wala yaqsidu al-aghraba, ko wala yaqsidu al-aghraba ad-dunyawiyyata, wala yaqsid bihi al-aghraba ad-dunyawiyyata, kada dalibin ilimi a lokacin da zai nemi ilimin sa ya zama manufar sa ita ce al-aghraba ad-dunyawiyyata, manufofin duniya, don wannan duniyar da kake ganin ta ya kai dan uwa ya ke yan uwa, faniyatu هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسهرها قوما وتعمي وهم متحيرون بلا دليل. حقا ما هي كما يجي duniyar nan da kake ganin ta yar kadanci wa ashiquha adallu min adalili duniyar nan kuma sannan wanda ke beganta yace masoyiyar shi ce ita ko shi yana soyayya da ita yana beganta yana kaunarta to shi yafi kowa kaskanci domin to simmu bi sihriha qauman wa tu'min tana kurumtar da wasu mutane da sihirinta da take da shi wasu kuma ta makantar da su fa hum mutahayyiruna bila dalili sai su zama hudaddu ba tare da sun gane hanyar da za su bi su shirye ba haka suke so da kadan ne mutum zai zama ya dauki ilimin sa mai kima ya zama manufarsa ita ce duniya wadda aqallu min alqalil ya khabib ad-dunya ad-daniyata innaha sharqur rada wa qararatu al-aqdari darum matama adhaqat fi yawmiha aw qad gada taballaha min dari haka haririyar sufanta ta a cikin muqama ce ya kai wanda kake neman duniya kace wai ka aure ta innaha sharqur rada ita ce hancin takalmi fa na kaskanci wa qararatu al-aqdari kuma ita ce matabbatar kaskanci duk wani abu na kazanta to yana karkashin duniya ne dabun mata ma afhaqat fi yawmiha gidan da yau in ya sa ka dariya afkad gada sai yazo ya sa ka kuka gobe ita taballaha min dari ce tun da wannan gidan so daga masu hankali masu imani ba su riƙar duniya ta zama ita ce manufarsu shi yasa daga cikin al'adiyatun nabawiyya addu'o'in da aka samu su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى اعمالنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا يا الله kada ka sanya duniya ta zama ita ce mafi girman manufan mu ولا مبلغ علمنا sannan ya Allah kakka sa duniya ta zama iyakar ilimin mu abinda muke hanga kenan ولا منتهى اعمالنا sannan ya Allah kada ka sanya duniyar nan ta zama tunanin mu na ƙarshe ya zama shine ita Allah shi kyauta ko shine meye misalin al-agradu dunyawiya sai ce min tahsilar riyasati kaman samun shugabanci yana neman ilimin sa ne saboda ya samu shugabanci wal jahi ko kuma wani matsayi wal mali ko ya samu dukiya wa mubahatil aqrani ko ya kata kama yana yin alfahari ga sa'o'in sa a ce ai ya zarta sa'a wa ta'zimin nasi lahu ko kuma mutane su girmama shi وتصدره في المجالس ko kuma a ce ai da an zo waje to shine shi za a fara gabatarwa shine a gaba gaba kai ya zama wannan ita ce mana barka ya kai dalibin ilimi wa nahu idhalika da makamancin wannan fatastabdilu al'adna bil ladhi huwa khair sai ya zama ka dauki abin da yake na kasa ka fifita shi akan abin da yake na sama wanda yafi alheri ga daraja kai ka walakanta ka ce ba ka santa ka dauki gaskanci ad-dunya sunan ta kenan ad-dunya ai ismul fa'il ismut tafdhil ne na mace ad-dunya namijin shine al-adna id antum bil uswati ad-dunya wa hum bil uswati al-adna uswa cha al-uswa na al-adna to sai ya ci gaba da ce mana qala abu yusuf sai ya kama gana al-imam abu yusuf al-kufi al-majin al-imam abu hanifa ta rahmatullahi alayhi al-imam abu yusuf ya kai wata magana wadda ya kamata kowanne mai ya dauke ta ya sa ta a zuciyarsa ya haddace ta kuma ya katin tintininta yace ya qauni ya ku mutane na yana ce madaliban sai yana musu nasiha uridu bi ilmikum Allah ta'ala manufaci Allah subhanahu wa ta'ala da ilminku ku zama manufarku da ilminku ita ce neman yaddar Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da ya faru da ni fa inni lam ajlis majlisan qatt ni ban taba zama a wani wajen zama ba ko so daya an wi fihi an atawada'a a zuciyata ita ce ina da niyyar in zama a kasa kasa nake ne tawadu illa lam aqum hatta aliwa sakamako na bazan tashi ba sai na fi kowa daukaka a wannan wajen kaga tun ana Allah ya masa sakamako sakamakon niyyarsa niyyarsa ita ce yazo ya tawazu ya nuna shi ba bakin kowa yake ba a wannan majalisin to sai Allah ya daukaka shi. Walam ajlis majlisan qatt, sannan ban taba zama a wani majlisi ba ko so daya. Hanwi fihi an a'luhu, amma niyata ita ce a ce ni nake saman su. Illa lam akun hatta attadhiha, faci kafin in tashi sai na kunyata sai na walakanta, sai kowa ya fi ni kima a wajen, sai na rasa komai, sai na rasa mutunci ma a wajen sakamakon niyya. Kun ga ashe sahibun niyyati alhasanati yusabu fil hini, wa kadhalika sahibun niyyati alfasidati, mai niyya mai kyau ana saka masa tun anan bagir, anan lokacin nan take. Haka shi ma mutumin da ya kasance niyyar sa mara kyau, shi ma za a saka masa gurgudan abin da ya aikata. Allah ka ba mu niyya mai kyau. Wannan duk magana Ibnu Jama'at al-Misri ce, sai ya ce wal ibad wal ilmu ibadatu min al ibadati, ilimi ibada ne. An ruwaito daga magabata suna cewa al ilmu ibadatu sirri, al ilmu salatu sirri wa ibadatu al qalbi, ilimi salatu sirri sallah mutum yake yi amma ba a gani, sannan kuma me wa ibadatu al qalbi, ai ilimi shine bautar zuci, domin hatta imani baya inganta daga cikin shuhudu la ilaha illallah, sharadan la ilaha illallah da malaman mu suka tabbatar. Akwai al ilmu al munafi lil jahl, ilimi wanda yake koran jahilci, saboda ka baka cewa la ilaha illallah kawai amma baka san abin da ta kunsa ba. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shi yasa ilimi yana daya daga cikin shuhudu la ilaha illallah. Ko ilimi aiki daga cikin ayyukan ibada kuma na gaba gaba, domin babu wani aiki da zai inganta idan ba a yi shi da ilimi ba. Wa qurbatun min al-qurabi, sannan kuma neman kusanci ne daga cikin nau'ukan neman kusanci da ake yi zuwa ga Allah. Fa in khalusat fihi niyyatu lillahi ta'ala, idan niyya ta kasance ta tsaftata ga Allah a lokacin neman ilimi, to me zai faru? Kubila, sai ya zama an anshi aiki, sai ya zama ilimin ka ya kasance karbabbe, wazaka kuma ilimin naka ya zama ya tsarkaka, wana matbarakatuhu, sannan albarkarsa ta zama ta habaka. Wa in qusida bihi ghayru wajhi Allah ta'ala, amma idan aka nufaci wani Allah a neman ilimi, to habata, sai ilimin ya zama ya watsi, wada'a kuma ya tuzarta, wa khasirat safqatuhu, sannan aikin da aka yi na tsawar wata ilimin, wato ka kaman kasuwanci kenan, tunda ilimin nau'i ne na kasuwanci shi ba, yadda kake zuwa ka sayar da abu, to ai ilimin ma shi ma saye da siyarwa ne a tsakanin malami da kuma dalibi, to sai ya zama fa ba an yi asara ba, za a ci riba ba, uwa kuɗi ma ba za ta fito ba, kai habbashi ma mutum ya dora makansa, domin akwai zinubi. Wa rubbama tafutuhu tilka almaqasid, to shine malam Ibnu Jama'a yace kila ma waɗannan manufofin da mutum yake nufin samun su na duniya su zama sun kubuce musu mishi bai same su ba, ba duniya ba lahira, bawan bawan kenan, wani yace bawan ba kanin duka an rasa, ba a samu lahira ba wanda ita ce manufa babba, sannan kuma an zo an rasa duniyar da ita aka nema. Wala yanaluha, ko mutum ba zai samu waɗannan manufofin ba, fa yakhiba qasduhu, sai ya kasance nufin sa ya zama ya lalace ya tudarta, wa yadhi'a sa'yuhu, kuma aikin sa ya zama ya lalace ba zai ci nasara ba. Sakamakon me? Sakamakon su'un niyyati wa fasadu tawiyyah, sakamakon lalacewar niyyarsa. Mun gane wannan magana da al-Imam Ibn Jama'at al-Misri yayi kenan, gudun wanda ya bamu a matsayin shimfida a game da neman niyya da tasirin ta a lokacin da mutum zai fara neman ilimi. To menene ikhlas? Ikhlasi yana ɗaya daga cikin lafuzzan da malaman mu suka kawo ma'anoni masu dimbin yawa a game da shi. Al-Imam al-Qushayri rahmatullahi alayhi wa afa anhu a cikin Risalat al-Qushayriyya sa ya kawo ma'anoni masu yawa na ikhlasi. Haka الشيخ أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه أتين إهياء الصن إهياء علوم الدين شما يكاو معنوني ما سيوا حكى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أتين مدارج السالكين شما يكاو مغنغنما لميد يوا أجمد مي أكي نفيد الإخلاص حكى الإمام ابن رجب أتين جامع العلوم والهكم شما يكاو معنوني دا يوا دا أكي نفيد الإخلاص malaman mu suna cewa akhlisu takhlusu kyautata niyyarku ku tsarkake niyyarku sai ku kubuta ana cewa al-ikhlas asasul khalas wa aslul manas shi ikhlasi shine tushe na kubuta idan ka zama kana da ikhlasi to ka kubuta ba ka da tsoro a lahira mai ikhlasi da izinin Allah madaukakin sarki Allah zai tsare shi ba zai shiga cikin tashin hankali ba domin ya je wajen Allah subhanahu wataala da tsaftatacciyar zuciya da tsarkakakkiyar zuciya wadda ta sa ayyukansa suka zama sun yi tsarki sun tsaftata daga cikin tarifofin da suka bani sha'awa akwai tarifin da al-Imam al-Qushayri ya kawo a cikin Risalatul Qushayriyya sannan al-Imam an-Nawawi shi ma ya zaba ya kawo wannan tarifin a cikin littafin sa al-Majmu'u Sharh al-Muhaddab a muqaddimarsa da ya ware yayi bayani akan ladubban neman ilimi shi yace al-ikhlas huwa ifradul haqq fi at-ta'ati bil qasd abinda ake cewa ikhlasi shine ifradul haqq shine kadaita Allah subhanahu wataala ubangijin gaskiya fi at-ta'ati a wajen yi masa biyayya bil qasd da nufi ya zama nufin ka da cukan ka dauke shi ka ba Allah subhanahu wataala nufinka Allah madaukakin sarki ya baka lada ya tsare ka daga shiga wuta shi kadai kake mu wannan ibadar baka hada shi da kowa a cikin wannan bautar ba wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala al-Imam al-Qushayri yace idan baka gane me ake nufi da wannan tarifin takaitacce ba ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd to shine an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala mutun yayi nufi da da'at da yake ma Allah subhanahu wataala ya kasance at-taqarruba neman kusanci yake yi da Allah so yake ya samu kusanci ga Allah subhanahu wataala duna shay'in akhar ba wani abu bane daban wannan Allah kawai yake nufi da zaka nemi ilimi a matsayin ka na dalibin ilimi ya zama manufarka ita ce Allah Allah ya dauke maka jahilci domin jahilci in mutun ya zauna da shi to makomarsa ana jin tsoro ba za ta yi kyau ba Allah subhanahu wataala bai tanadi wata aljanna da ya tanadan majahilai ba yana tanadan mu masu ya tanadan mu masu ilimi ne wanda suka san shi kuma suka bauta masa ala muqtada ilmihim bihi yadda sanin su ya hukunta musu game da Allah subhanahu wataala to kada ka zama kana da wata manufa a zuciyarka ba Allah ba a lokacin da zaka nemi ilimi ya zama tunaninka a lokacin da zaka nemi ilimi ya kai dalibin ilimi shine Allah subhanahu wataala kake nufi shine duna shay'in akhar ba wani abu can na daban ba min tasannu'in li mahluqi ya zama kila da kake wannan aikin kana yi ne dan wani taliki dan wani abun halitta so kake yi yadda da kai so kake ka nuna ka iya larabci so kake kullun aka zo ka jawo isnadi so kake wani ya jawo hadisi kai ka ce ai bai inganta ba burin ka kenan so kake yi ya jawo wata kaida ka ce ba haka ake fadin ta ba so kake ka ji yayi magana ka ce ka ci kuskurensa ka kama shi ya gina kalma ba yadda kaida ta sarfu ta ce ba ba yadda ake yi magana yayi ba a'a ai ya cin ya canza wasabi a ƙarshen kalma ya zama burin ka kenan wannan ko kuma ya karatun alqur'ani ka ce ka gane shi bai da maharijul hurufi ko bai san sifatul hurufi ba ko kuma bai yi kalkala a waje kaza ba ko bai yi gunna a waje kaza ba kada ya zama wannan ita ce manufarka ya kai dalibin ilimi ya zama manufarka ita ce neman yaddan Allah subhanahu wataala ta hanyar dauke mafin ka jahilci ka sanya ake bauta ma Allah subhanahu wataala domin ka bauta masa yadda yake so a bauta masa sai ka kubuta sannan kuma niyyarka ta kasance nan gaba ka kubutar da wasu kaman yadda kai ma da izinin Allah ka kubuta aw ittisabi mahmadati ko kuma ya kasance kawai burin mutun shine yayi ayabai a ce gashi yana yayi a ce shi ake yayi tabbatin sunansa minan nasi a wajen mutane aw mahabbati madhin min al-khalq ko kuma kawai dai yaban mutun yake nema a ce ayabe shi a gode mishi a ce ai shi ne yayi kaza yayi kaza manufar sa kenan aw ayi shay'in siwa taqarrubi ila Allah ko kuma wani abu can daban ba neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ba wannan tarifin da al-imam al-qushayri rahmatullahi alayhi yayi mana kenan a game da me ake ce mai ikhlasi kuma ya ake son ikhlasi ya zama shine wani shi kuma a wata ibara wacce take mai sauki yace al-ikhlasu alla yakuna fi amalika nasiban alla yakuna fi amalika nasibun li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance aikin ka babu rabon wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala a ciki akwai wanda yace abinda ake ce mai ikhlasi shine alla tara fi amalika ikhlasa kakka ji a zuciya kamar kai mai ikhlasin kakka ganin ai kai mai ikhlasin domin idan kai mai ikhlasin ne to kaga akwai matsala ka rika tuhumar kanka an ta kula laka nafsun lawamatun binisbati li ikhlasik talumuka wa tu'annibuka ya zama kana da rai wanda zai rika zargin ka yana maka fada a game da wai kana da ikhlasin kullun shi ikhlasi so ake alka tsaftace shi kada ya kasance niyya farin tufa kaman farin tufa take farin tufa dan ka wanke shi da sabulu wanda yake mai kyau ka sa mishi kaza ka goge to ai kuma ba za ka kasance kawai shikenan sai ka ce bari ka je karka zama inda bakin gawayi yake ba ko kwalta ko bakin mai ko kuma inda ake wata dai kazanta wanda dandanan wannan kazanta tana daga a cikin wannan farin kayan farin tufafin sai ya kasance ta bata shi sai ya zama ya tashi daga farin tufafi ya zama kuma wani abin daban to waɗannan ta'abirat din su kenan a game da wasu daga cikin abubuwan da malamai suka fadi a game da me ake nufi da ikhlasi dalibin ilimi ya zama manufar ka ita ce a lokacin da zaka nemi ilimi ka tsaya kai makan ka fada shin dan wa kake son kai ilimin nan dan Allah dan neman yaddarsa dan neman kusanci gare shi dan ganin huskarsa ranar gobe kiyama dan ka zama ka bauta masa yadda ya cancanta a bauta masa yadda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ku a manufar ka ita ce a ce ka samu duniya saboda ana samun duniya da ilimin in dalibin qur'ani ne ya kasance tunaninsa shine a je ai musabaka ya na daya a bashi mota a ce kaza a ce shine gwarzon shekara a fannin qur'ani kenan ko kuma in fannin fiqh ne ya kasance burinsa kawai shikenan ya zaya a ce ai shi yake bada fatawa a cikin mutane kuma sai abin da ya fadi sannan zaya aiki da shi dukkan waɗannan manufofin ba manufofi bane masu kyau ba manufofi bane da suke sheda ga dalibin ilimi akan cewa da yazo zai nemi ilimin nan nasa Allah yake nufi ba wani ba wannan abun kula ne sosai kada mutum yi wasa da shi kada ya sakaci da shi siffa ta farko kenan da ake bukatar dalibin ilimi ya siffantu da ita ladabi na tilas ladabi na wajibi ladabi na shar'i na cewa mutum lokacin da zai fara neman ilimin nan ya kasance Allah subhanahu wataala ne nufinsa ta hanyar dauke ma kansa jahilci sannan kuma ya dauke ma waninsa wanda shi ba mai ilimin bane shi ma ya dauke masa jahilcin saboda a fita daga cikin ciwo na jahilci wannan shine bayanin da zamu maka fara gabatarwa a game da haka shi ikhlasin insha Allah ta'ala ana nuna mana lokaci yayi zamu tsaya anan sai shi na gaba da izinin Allah zamu kawo nassosa daga alqur'ani mai girma wanda suke nuni zuwa ga ikhlasi sannan mu kawo mu biyanta da nassosa daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya sannan kuma mu yi kokarin kawo abinda wasu malamai suka faɗa magabata a game da me ake nufi da ikhlasi muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da ku a cikin lada kuma ya kyautata mana niyyar mu ya samu daga cikin masu ikhlasi ya samu cikin waɗanda za su kubuta ya samu cikin waɗanda ya yarda da su ya samu cikin waɗanda suke neman ilimi dan shi wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.